Excellente journée à vous tous. Au revoir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake da muku a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin, yayin da ake fuskantar tashin farashin kayayyaki a Najeriya, za mu ji matakan da gwamnatin jihar Katsina ke dauka don sauƙaƙawa talaka da ɗari. Sai kuma shirin ciwon kyamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakaran Amurka sun kai harin da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan Iran, waɗanda a baya suka riƙa kai hare-haren makamai masu linzami a sansanin da ake ce ma Al-Assad da ke Iraki. Wannan dai shi ne karo na farko da aka kai ma dakarun Amurkan da ke gabata tsakiya harin makamai mai linzami samfarin ballistic, tun bayan ganin ƙarin kai hare-haren da aka soma a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata, wanda kuma ya kasance na farko da dakarun Amurkan suka maida martani a ƙasar ta Iraki. Hakan ya tabbatar da zafafa kai hare-haren idan aka kwatanta da hare-haren watannin baya, da ganin yadda harin makaman ballistic din ka iya zama mafi karfi da muni fiye da harin rokoki da jirage marasa matuki da aka riga amfani da su a baya. Amurka ta ce harin na makami mai linzami da aka kai akan dakarunta ya raunata dakarun nata 8 da dan karamin lahani ga wasu gine-ginenta. Wata babbar kotu a Pakistan a jiya Talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga daurin da aka yi wa tsohon Prime Minister Imran Khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ya saba wa doka. Wata kotun musamman mai alkali ɗaya Tiluci ta riƙa gudanar da zaman shari'ar cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, inda aka samu Khan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya. Amma Khan ɗin ya kalubalanci hukuncin a babbar kotun da ke sama, inda ya ce baki ɗayan shari'ar da aka yi masa ta yi hannun riga da haƙoƙin shi da tsarin mulki ya tabbatar mashi na shari'a bisa gaskiya kuma a fili. An bayyana cewa an riƙa yin shari'a ne a harabar gidan kurkukun a wani irin yanayi na kumbiya-kumbiya, inda lauyan shi ya ambata a yayin zaman kotun na bayan nan cewa kaɗan daga iyalan Imran Khan ɗin ne da wani rukuni na lauyoyinsa aka riƙa bari suna halartar shari'a da aka riƙa gudanarwa a wani ɗan ƙaramin ɗaki da ke cikin kurkukun. Hukuncin na jiya Talata ya tabbatar da sake sabon lale a shari'ar wadda a yanzu za a yi ta a bainar jama'a kuma a gaban 'yan jaridu, cewar lauyan Khan Salman Akram Raja. Isra'ila da Hamas sun ba da haske a jiya Talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar su ko mutanen da dakarun Hamas ɗin ke riƙe da su a Gaza, duk da dai ba wani ƙarin bayani kan tabbatuwar hakan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida da dakarun da ke jiran kota kwana cewa muna samun ci gaba, duk da dai ba na ganin akwai buƙatar cika baki a halin yanzu, ba dai a yanzu ba, amma ina fata za a samu labari mai daɗi a nan ba da Juma'a ba. Shugaban hukumar kula da al'amuran bursunonin Falasɗinu Kadora Ferres ya ce yarjejeniyar ta musayar bursunoni ta haɗa da sakin yara ƙanana 350 da matan Falasɗina su 82 da Isra'ilan take tsare da su. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce muna gab da maido da waɗanda aka kama zuwa gida. Ya ƙara da cewa baya son zurfafawa akan maganar saboda ba a sauran ƙarar da faruwar lamari sai in ya faru. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan, za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, yayin da farashin kayayyaki a Najeriya ke ci gaba da tashin goron zabi, gwamnan jihar Katsina Dr. Dikko Umar Rada ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka don samar da sauƙin rayuwa ga 'yan jiharsa. A tattauna wasu da abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe lokacin da ya ka ziyara aiki a nan Washington DC.
To, sanin kowa dai ne yau wannan gwamnatin watan mu na 6 muke ciki. Mun fito da tsare-tsare masu kyau na harkar ilimi, lafiya da harkar gona. Kuma kafin ma a je wannan lokacin, matsalar da aka samu ta tattalin arziki da mutane suke fama da rashin abinci da rashin arzikin su yayi kasa saboda karin kudin mai da aka samu da karin abubuwa. Farkon abin da muka fara yi mun fara sayan motocin sufuri wanda muka rage wa mutane radadin biyan kudaden motoci. Mun tallafa ma al'umma da kauyuka marasa karfi da abinci wanda da kanmu muka je muka rika raba musu shi. Sannan kuma yanzu muna nan muna shirye-shirye damina mai hawa insha Allah akwai tsare-tsaren da muka fito manoma da shi wanda zai taimaka ya inganta harkar noman su domin tattalin arziki ya bunƙasa. Ko wannan satin da ya wuce dukkan mu gwamnonin Arewa maso yamma mun je Abidjan kasar Cote d'Ivoire mun yi magana da shugaban bankin Africa domin tallafa ma wa'annan jihohin da wani tsari da suke da shi na special agro processing zone da ake son a yi wanda kuma alhamdulillahi duk an sa jihohinmu cikin kashi na biyu wanda za mu samu a taimako kuma manomanmu za su samu sa'ida wajen tafiyar da al'amuransu.
Kai magana noma na damuna na baɗi. To yanzu haka manoma suna shirye-shiryen fara noman rani. Ban sani ba tunda akwai wasu ɓangarori da suna da zaman lafiya a jihar Katsina. Wane irin gudunmawa za ku ba su ganin cewa sun daure sun yi noma saboda ƙarancin abinci da ake fama da shi? Manoma yawanci ba su yi noman damuna ba, yanzu kuma ga rani ya zo.
Kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shi ne na ganin yadda za mu inganta harkar noman rani. Domin inganta harkar noman rani zai sa matasanmu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba. Kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro. Wannan shine dalilin da ya sa muka yi haɗin gwiwa da ƙananan hukumomi na jihanmu da duk wata hadama ko ƙorama ko wani wuri da ake noman rani za mu ga yadda za mu haɓaka shi, mu ga yadda za mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi. Shi manomi, ƙaramin manomi, in ka ba shi wa'annan kayayyakin abin da ya rage kawai za ka sha mamaki ga irin abin da ya faru. Lokacin da muna ciyamomi na ƙananan hukumomi, lokacin gwamnatin Maliganyi Alhaji Umaru Musa Yar'Adua yana gwamna, a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin, kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu.
To da kai maganar za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman ƙanana. Wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi?
Alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar Katsina. Kowa yana ci da halin shi. Abin da nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shi ke samun abu. Lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma. Domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana. Shi ne dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi, wanda duk garin magaji zai samu malamin gona. Wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi, because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne, wato rashin bayanai cikakku na manoma.
Gwamnan jihar Katsina Dr. Dakwarade kenan a tattaunawa su da Muhammad Hafiz Baballi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi gargadin cewa idan Russia ta yi nasara a mamayar da ta yi wa Ukraine, ita ma China za ta samu gangarar yin amfani da ƙarfin soji ta yi mamaya a yankin Indo-Pacific. Austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwarmu. Da yake magana da dakaran Amurka a wata cibiyar soja da ke gabashin Poland a jiya Talata bayan wani yada zangon bazata a Kyiv, babban birnin kasar Ukraine. Austin ya ce idan kasa ta kasance mai son cin nanan kamar China kuma ya zamana tana son mamaye kasa ko wani yanki, kuma ta ga abin da ya faru a Ukraine, ganin ba wani hukunci da ya biyo baya, lalle ne ita ma ta iya sha'awar kaiwa ta kwatanta. Austin ya kara da gargadin cewa shugaba Vladimir Putin na Russia zai ci gaba da azakami wajen mamayar kasashe da demokradiyya ta kafa a cikin su a gabashin Turai, matukar ba a nuna mishi iyakar shi ba a Ukraine. A jiya talatin ne hukumomin kasar Congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yayin wani cinkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke kasar ta demokradiyyar Congo, a yayin da suka jerin gwanan yan rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kuratan soji. Rundunar sojin kasar ta Congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratan a Brazzaville, babban birnin kasar, har sai abin da hali yayi sakamakon afkuwar lamarin. Darakta mai kula da babban wurin ajigawa wakil na Brazzaville, Adelard Von Bonga, ya shaida wa gidan rediyon gwamnatin kasar cewa an tabbatar da mutuwar mutane 31, yayin da ofishin Prime Minister ya sanar da cewa mutane 37 suka rasu a farkon ranar da lamarin ya faru, inda mutum 6 daga ciki sun mutu ne a wani wuri na daban. Wani matashi da bai dade da kammala karatun jami'a ba da ya tsallake rijiya da baya, Brandon Seaton, ya ce yana daga cikin na farko-farkon da suka shata layi a ranar da lamarin ya faru.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan shirin ya zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 225 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yayin inda ake ci gaba da fuskantar tabarbarewar tattalin arziki a kasashe musamman ma a Najeriya, inda sabon gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta gudanar da wasu sauye-sauyen da suka dadda ta azzara matsalar tattalin arziki a kasar. Akwai bukatar kullo da wasu dabaru da za su kawo saukin lamarin tare da bunkasa yanayin tattalin arzikin mutane, kamar yadda masu iya magana dai kan ce hannu daya baya daukan jinka, kuma a duk sa'ar da mutane suka hada hannu sukan shawo kan duk wata matsalar da ta addabe su cikin sauki. Zauren shirin ciwon yamaci a yau a samu tattaunawa da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya sannan mai sasanta tsakanin mutane a al'umma, kuma mai ba da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata, kan yadda kwamitin unguwa zai taimaka wajen magance matsalolin da ake fama da su a cikin al'umma cikin sauki, yayin da mata a Najeriya suka fada cikin wani mummunar yanayi sakamakon wannan hali da ake ciki. Sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamaci.
Akwai mata masu aiki a nan Kano, nan samu wasu suke faɗa mu cewa ai duk matar da mamijinta yake mata cefa ne kuma tana aiki yar gata ce, domin yawa maza da yawa yanzu idan matansu suna aiki sai su ce tunda na bacci kije ki aiki bazan yi kaza bazan yi kaza ba, to dan suna so su kuma su samu na kansu sai su amince.
Kaje wannan gazawa ce, don mai gida gazawa ce, saboda yau kike ga me ne nake dauka ta ga kishin sa, so tana samun abu yana ganin kaman a tsara ne ta dauki alhashi ya dauki albashi kuma dai ku idan ne, amma da zai ya hakuri ya juyo gurin ya rufe idan sa in ci gaba da abin da ya kamata duk abin da mace ta samu ya yanke bayarwa, ko ya ce a yi ko bai ce a yi ba kudin na tsakanin gidansa da 'ya'yan su wasu kari, to amma da yawa na sani da yawa wallahi maza suna wannan sai su saka miki wani alkoci ba sai ku raba keke da keke ba kunya, to wannan in ka tuna dai haƙƙin da ni na tuna sai ku wannan Allah ne ya dora maka daɗin zama shi zai ba ta kashe kuɗi ke maka amfani da shi a gidanka, amma wannan ganyen hannu kai to kai ma zai sai za maka talauci, saboda ne saboda kayan da Allah Ubangiji abin da ya gaya maka cewa ga abin da za ka yi ci da sha da fatarwa da asibitin sauran shi, to amma wani yana aiki sai ya ɗauke hannunsa da kan ya'yanta da kanta ita kanta sai ka kira samun kuɗi.
Ka duk sa'ar da aka ce
ka kira sunan ka yi miji miki baka ce to me mijin.
To Hajiya, a duk sa'ar da aka ce akwai matsala ko tashin hankali, mata su suka fi shiga wani yanayi duk da cewa kai tsaye ba su ne abin yake shafan su ba, radadi abin ko kuma sakamakon abin duk akan su yake karewa. Kwanakin baya ko kuma in ce har yanzu dai ana cikin halin da ake ciki na radadin matsin rayuwa bayan cire tallafin mai fetur a Najeriya, ba daɗin ji cewa a ce mace da mutuncinta da kominta yawa ta bada kanta domin wai ta samu wani abu, to hai wai ai har an samu maza wanda suke ma karfafawa matan su gwiwa su je su samu musu abin, yaya kike kallon wannan al'amari?
Ai ba daga laci ai ba hujja a al'adance a addinance a zamantakewa an ci amana, ka gurɓata iyalinka ka gurɓata 'ya'yanka ka gurɓata addininka ko ba kishi dan ni wannan ba zan zaura da shi ba,
ai me yasa
ka kare mutuncin matarka? Abinci Allah ne mai bayarwa, wannan abin ba yadda za a yi wannan abin ki ɗauke maka wani raga ba ma za a ba ta yanki talauci ba sai dai ƙara talauci, saboda ni shi kuɗin najasa ko ya ka sa shi a dukiya ka lalace wa take, in ka ka ɗauki kuɗin najasa ka sa a dukiya ka kai gaba to ka ji tsoron ubangijinka a ko da ba zai biyo baya, saboda gaskiya ba tsaramin kuskure ne abin da maza suke ba, wallahi na ji abin a kotu ma na ga da fizikal jira faɗa wani abin yaban tausayi sai to kika samu mutu kwanan shi da mun shiga bana aka baki to kin ga kudin abincin wannan ranar ne kawai, wai yaya za su kuma yake ke dani ka dogara da Allah, Allah yana sada da kai yanzu ba ga shi halin da ake ciki ba, tsaye kin taɓa mafarkin cewa wai ba sa ta zata kai 1,000 ko dawa 1,800 ai a mafarkin ne wannan dubun mai wuce fiyansa, to yanzu wannan in ba Allah ba zai ci da al'umma, kuma har yanzu ban tan ce wannan a ce ya mutu saboda yunwa ba, wannan tan ta ko ga da yunwa amma Allah yana ta ɗauki, to gaga ka dogara da ubangijin halitta da aji ai wannan in ko ya ce gidan fito shi ba ya yi ke ba zaki ba, amma shi ke in cikin ina da mahaifa a jiki na kai da ba ka yi da je ka yi in ka yi suka kama na sai mu ci kai da kai Allah ya dora wa ni bi Allah ne tsara min ji mu wannan abu ba sai ya ki halaje ya ki har mu Dazuki ka bata ka je ka nemi.
Dazuki kin tabo batun samun committee na unguwa. Wace irin rawa irin wannan committee za ta taka wajen shawo kan matsaloli na zamantakewa, tarbiyya, mu'amala da kuma matsaloli na rayuwa kamar talauci da wa'ansu suke fama da shi kuma ta yaya za a iya taimakawa da wannan kwamiti a unguwa?
Alhamdulillah. Kin ga yanzu ana misali kwamiti din unguwa da ake yana da matuƙar muhimmanci ke da juna. Saboda kin ga na ɗaya kin ga akwai kamuriya ciki, akwai matasa, akwai magidanta, akwai mai unguwa, akwai mai kuɗi, akwai babban ma'aikacin gwamnati, akwai malamin asibiti, akwai ɗan sanda, akwai malamin makaranta. Idan aka zo aka haɗu wannan kowa koda abin da yake wakilta. Idan aka zo aka zauna, saboda haka me ya zaɓa zai zo gobe? Idan mutum yana da matsala ba inda zai kuka, amma in ya san da wannan kwamiti din zai zo ya kawo kuka ba. Hajji a wannan wata nake gaya miki, wannan wata nake ciki, na je sulhu unguwa biyu, maza ne da mata. Kuma alhamdulillah an ci shekara nawa ana nema a sauran shekara wajen uku an kasa, amma ni na je Allah ya bada sa'a. To rashin intervention, rashin shiga.
Mediation, shiga tsakani.
Shi ke jawo. Amma in dai har za a haɗa wannan kwamiti. Wani yana da isi, wani yana da ilimin kaza, wani yana da ilimin kaza, to haka za a zo a gyara. Idan aka ce yanzu a tsakanin mu kai likita, yanzu ana ana ba za a ce sun gobe yake damun mu, to likita ya za a yi, me yake ka sauran nan ne ya faɗa musu, to ya za a yi maganin sa, me za mu yi gwamnati za ce mana, kin ga an yi amfani da kwamiti da unguwa. Sai a fito waɗansu da ƙarfinsu, waɗansu da kuɗinsu, waɗansu da kayan aiki, sai a gyara unguwa, sai a yi maganin sauro. Idan aka ce malamin makaranta ne, malamin makaranta ne matsalar makarantar nan, kafin da kuke ciki. A cikin wajen kwaruwar nan taron naku akwai masu kuɗi, akwai kafintoci, akwai wayoyin nan, sai a nemo su, yaya za mu muna da kaza, waya za a yi mu ci a samu mu gyara. Saboda haka kin ga idan aka haɗu din nan, to a wannan wajen za a faɗa sai dole ba mai kawo kwanto ya yi to shi ke ya kamata a duba makarantar da ne kake gaba. Idan har ba za a kaje ko zan bigi mutu kwa gura ba mu ci masu. Ka tsaya da canta na kula da rayuwarka ta iyalinka shi ne mafi ala. Amma gaskiya a kuma yana kuma ta da ta ci daɗi da a kowane nazari take ta da ba yadda za a yi ta sha shayi ba ta ko bai ba ta sana'a sai ta ji gurgurun maza ɗaya a cikin shi mun ce to ni ma da nake da nake da albashi ne kauri da sana'a na ce wallahi da nake ba da gurgurun maza a shayi ta ce to wallahi tana sai ta ji gurgurun maza. Wannan kan dai da Allah ba ta fi ko sai na janye. Kada ta zo a gida na taba ga wannan fa. A da fita sha shayin kauri. Wallahi ba ta in sha shayi ta rage wannan raba. Ina Allah ya ji gwamnati na kai ka gibi. Dai ba gwamnati da kasa ni ma. Na ce to ni me ba ke ci wannan fa. To kin ga shi ba da kana ya za ka rike ta. Kuma kana ji gwamnati sun ce zo abun kuya ne shi wannan sana'a. Sana'a ba ba abun kuya cikin ta. Ne ma halak ba ba abun kuya. Ko wata sana'a in dai halatta ciya ce. To wallahi zan yi ta. Da a ce na je na yi rola ko na yi roƙo ko na fasikanci gara a ce sana'ar ta take yi. Ayin mai sana'a mutum ne mutunci da karamci. Saboda haka mata su farka da haka. Ka samu nutsuwa, ka so da girman kai. In mutunciyarka ko kin ke kwanta da sana'a ka nemi ta. In da wani abu za a yi da Allah da gudunar can da ba da ina samu wani abu. Zarin gari kuma ina aka tauro. Wani ma daga wani zara farko ta unguwa. Sai da za ka koya ka iya ɗan kashe mai kyau.
To mai sauraro, a Latinas a nan ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne duka ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Gai da Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai kama da sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan Sahel ta Arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, inda ta bayyana mana cewa Prime Minister kasar Kamaru Jean Gauthier ya yi kokari na kai ziyarar ga inda idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na Arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba. Sai kuma jaridar Le Jour ta kasar Kamaru inda ita kuma ta yi mana tsekuce ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar Jamhuriyar Kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cimma burinsa na yada kasar da karfin wutar lantarki, musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukan su na yau da kullum. Sai kuma jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ana ganin cewa yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta NDPC ko kuma CPDM wanda kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta a kasar Jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai ana ganin kamar ɗansa ne Frank Biya zai iya karɓan akalin mulkin kasar a zaɓe mai zuwa. Sai kuma jaridar Afrin Media ita kuma cewa ta yi hukumar zaɓen kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da inganta harkokin ƙuri'u a faɗin kasar domin yanzu haka suna ci gaba da sabunta ƙuri'un da al'umma suke kaɗawa, kasancewan waɗansu sun sheƙa barzawo, waɗansu kuma su rasa katukansu waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba. Jaridar Integration kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin ɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Kamaru Samuel Eto'o, anda yanzu haka kamfanin ƙasar Faransa waɗanda suke bugawa ƙasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok yanzu dai sun ci shari'a, anda aka yankewa hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru za su biya kamfanin na Kok na ƙasar Faransa zunzurutun kuɗi har miliyar 7 na sefan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito aya tambaya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Dakaran Amurka sun kai harin da ya kashe dakaran da ke samun goyon bayan irin waɗanda a baya suka riƙa kai hare-haren makami mai linzami a sansanin da ake ce ma Al-Assad da ke Iraki. Wannan dai shi ne karo na farko da aka kai ma dakaran Amurka da ke gabas ta tsakiya a harin makami mai linzami samfarin ballistic tun bayan ganin ƙarin kai hare-haren da aka soma a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata, wanda kuma ya kasance na farko da dakaran Amurka suka maida martani a ƙasar ta Iraki. Wata babbar kotu a Pakistan a jiya Talata ta bada hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga ɗaurin da aka yi ma tsohon Prime Minister Imran Khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ta saba wa doka. Wata kotu musamman mai alƙali ɗaya tilo ce ta riƙa gudanar da zaman shari'ar a cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, inda aka samu Khan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya. Amma Khan ɗin ya ƙalubalanci hukuncin a babbar kotu da ke sama, inda ya ce baki ɗayan shari'ar da aka yi masa ta yi hannun riga da haƙƙoƙin shi da tsarin mulki ya tabbatar mishi na shari'a bisa gaskiya kuma a fili. Isra'ila da Hamas sun ba da haske a jiya Talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar sako mutane da dakarun Hamas ɗin ke tsare da su a Gaza, duk da dai ba wani ƙarin bayani kan tabbatuwar hakan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a dakarun da ke jiran kota kwana cewa muna samun ci gaba, duk da dai ba na ganin akwai buƙatar cika baki a halin yanzu, ba dai a yanzu ba, amma ina fata za a samu labari mai daɗi nan ba da jimawa ba. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi gargaɗin cewa idan Rasha ta yi nasara a mamayar da ta yi wa Ukraine, ita ma China za ta samu gangarar yin amfani da ƙarfin soji ta yi mamaya a yankin Indo-Pacific. Austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwarmu ta duniya, da yake magana da dakaran Amurka a wata cibiyar soji da ke gabashin Poland a jiya Talata bayan wani yada zangon bazata da ya yi a Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. A jiya Talata ne hukumomin kasar Congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yayin wani cinkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke kasar ta demokaradiyyar Congo. a yanda suka yi jerin gwanon yin rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kuratun soji. Rundunar sojin kasar ta Congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratun a Brazzaville, babban birnin kasar, har sai abin da hali ya yi sakamakon afkuwar lamarin.
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zirce fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai Salaman Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim ne ke cewa sai Allah ya tsara haɗa mu. Assalamu alaikum.